da goyi.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa, ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
To kamar yadda aka saba kowace ranar Talata muna magana akan harkar ilimi, to yau ma 19 ga watan Yuni shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba din, wanda kuma za mu ci gaba da hirar da muka faro a wancan makon da ya gabata game da shirin ciyar da dalibai a makarantar primary a Najeriya.
Lallai kan yanda muke a mutane za mu gwada shi, inda a ci akwai hukunci ko a ci aya za a kaba yaro, to za a ɓaci contract ɗin kai, inda dai ce za a hukunta su, to ba za a ci gaba ba. Amma sun san cewa babu mai Bature ke cewa consequences, babu abin da zai faru ko sun ba da abincin da ba za su ba yaran su ba. Shi yasa kawai halayenmu ne a ɗan adam, baya da in ya san abin da zai yi, baya da hukunci, to zai gwada shi. Kuma da rashin tausayi, lallai ka akwai rashin tausayi.
To za ku ji hirar da nayi da Dr. Hadiza Kere Abdulrahman, masaniya kan harkar ilimi wacce kuma ta yi digirgir kan ilimin almajiranci. Usman,
wato digiri na uku kenan?
Eh mana.
Eh to sai kuma ba ga wannan zamu karanto amsoshin tambayar da muka shafukan mu na abota, kana kuma zamu ji kai tsaye daga gare ku a lambar mu kamar yadda muka saba akan maganan nan ta ciyar da dalibai a makaranta.
Sai kuma lambar da za a iya bugo mana a kai idan lokaci ya yi shi ne alama tarawa 1-202-205-2655.
To bari maimaita masa da ke a 202 an sa alama tarawa, sai kuma 205 sai 26 sai 55. Sata an saba da lambar gida ne?
Eh mana.
To baya ga wannan kuma yanzu zamu fara ne da karanto muku abinda muka ce mun tambaye ku a shafukan mu na abota, wato kamar Facebook, Twitter da ma Instagram, inda muka ce shin yaya kuke gani ko kuma me ya kamata gwamnati ta yi domin inganta maganar ciyar da yara dalibai a makarantar primary. Ga amsoshin wasu ku.
To sakon farko ya fito daga Al-Amin Muhammad, yace shirin bai da wani amfani, asarar kuɗi ne kawai. Ya kamata makarantun primary su samu kujerun zama wadatattu da kuma ƙara ajujuwa don rage yara, a maida su aƙalla kowane aji yara ɗalibai kada su wuce 20 domin samun ilimi ingantacce nagartacciya. Sannan kuma malamai a inganta su ta hanyar ƙara musu albashi, wannan kadai ne yafi ciyarwa da ake yi marar amfani.
To sai kuma Yusuf Sale Usman yace ai farko ma dai karatu aka kai su sai a makaranta ba cin abinci ba, saboda haka shirin karatun ya kamata a gyara ko kuma ingancin sa, kamar daukar malamai da suka cancanta, muhallin dalibai mai kyau, da kuma kayan karatu, da kuma tallafin kuɗin makaranta da sauransu.
Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau yace a saka ido tare da bin diddigin shirin domin hana masu yin
dan
waken zagaye da abincin cin karansu babu babbaka kamar yadda suke yi.
To sai kuma Musa Salafatuskum yace salam yau da gobe. Hakika abinda ya kamata gwamnati ta yi don ciyar da yara 'yan primary ba lalle bane za su iya domin makarantun secondary ma baya ga magana primary idan ka je inda ake kwana kenan kaga abin da ake ciyar da su wata miyar kamar an wanke kai balle kuma yan primary
Allah kyauta sai Dauda Musa ba rigima dan dume yace yau da gobe mai kar da sabulin wanza mai to yace yau dai ni kam bazan ce komai ba amma dai ina tare da ku dan jin watan sharhin malamai akan wannan maudu'i nagode ku tashi lafiya
to mun gode mu ma sai Aliyu Yusuf na huta yace Ya kamata a gina ɗakunan dafa abincin a makarantun. A kawo masu dafawa kamar na makarantun secondary schools.
Sai kuma sakon Musa Ahmadu yace ya kamata gwamnati ta rika kula da wani irin abinci ake ba dalibai don wani lokacin masu dafa abincin ba sa dafa shi ya dahu sosai.
Sai Alhaji Murtala mai gyada Kwantagora yace matukar dai ana son inganta harkar ciyar da yara yan makaranta to lallai ya zama wajibi a samu masu gaskiya da amana a wannan aikin. Sannan kuma a rinka yin hukunci mai tsanani akan duk wanda aka kama shi da hannu wajen yin zagon kasa ga wannan shiri.
Sai kuma sakon Adamu Janjirawa Ako Gombe Allah ya sa na faɗa daidai yace ciyarwa ni a raina abinda ake bawa yara don abincin da nake gani baya wuce cokali biyar amma haka ne ake ta fadin ana ba su abinci
yace yare na yasa katuwar tambaye shi yace ciyarwa to sai kuma Saminu Shehu Abdullahi yace yau da gobe ban taba ganin sharrin da ake yaudarar gwamnati da shi ba irin wannan shiri na ciyarwa da ake wa yan primary je ka kauyuka ka sha kallo da mamaki
to sai kuma sakon Yusuf M mai Ramadan Gombe Gombawa yace yau da gobe abin da ya kamata gwamnati ta yi domin inganta shirin ciyar da yara yan makaranta a primary shine na farko masu girka abincin su dinga girka abincin a cikin makarantun wata a cikin makarantun yaran na biyu gwamnati ta samar musu masu kula da masu rabon abincin
su kansu
domin akwai masu ana tayawa
an tayawa
da mazagar abincin sai kaga baya isar yaran
kin gan aka
suna awon gobe
aka akai antaya aka mazgi abinci ya kare
ne
to Allah ya kyauta
Amin.
Sai Husaini Abdambam yace saka ido kan wakilan da suke jagorantar wannan shiri domin tabbatar da ainihin gaskiyar abincin da ake dafawa daliban
shi kuma Muhammad Garba yace na wa ra'ayin shine a kawo kayan abincin da masu dafawa a cikin makarantar kamar na secondary in ba haka ba ha'inci ya shiga zuciyar mutane
to sai kuma na Musa Garba ke karanta ko sai Musa ɗayan shi kuma Maina Kandila Bukar yace assalamu alaikum yau da gobe adalci ne kawai gwamnati za ta yi
to sai kuma Umar Lawal dan Fulani yace assalamu alaikum yau da gobe hakika rawar da ya kamata gwamnati ta taka wajen ciyar da yara yan makarantar primary ita ce a dauki masu aikin ciyar da abincin masu tsoron Allah
Mahamudu Isa Kablewa Difa a Jamhuriyar Niger yace ya kamata gwamnatin Najeriya ta dinga kawo masu abinci kuma ta sa musu ido ta tabbatar abincin yana zuwa makarantun kuma a dauki masu dafawa tare da kula da su kansu masu dafawar yadda ya kamata
sai kuma sakon mu na karshe ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya yace yau da gobe sai Allah yau da gobe ƙaryata boka mataki ɗaya ce gwamnati za ta dauka bai wuce wato a samu amintattun mutane da za su rike wannan amana ta ciyar da yara dalibai ba
to haka yake mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni a koyaushe
To yanzu kuma sai mu je ga hirar da nayi da Dr. Hadiza Kere Abdul Rahman masaniya kan fannin ilimi. Malama Hadiza, na san kin san zancen shirin na Empower da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo yake yi a wasu jihohin mu na Najeriya inda ake ciyar da yara ɗaliban makarantar primary. Me zaki ce game da wannan yayin da wasu suke cewa yana da kyau wasu kuma suna ganin sabanin haka? Menene ra'ayinki game da wannan shirin?
Lallai kan maganin Empower balle wurin ciyar da yara makaranta. Ni a ce nake abu ne mai kyau inda za a yi shi yadda ya kamata. So ba zan ce a lallai ba abu ne mara kyau tunda ni a ce mai kyau zato ne aka yi mai kyau. Amma yanda ya kasance a ƙasa haka yake don maganganun da nayi da binciken da nayi ya nuna mana cewa akwai matsaloli da yawa. Da dare ba kullum bane ake samun abincin. Sannan an ce in an samu abincin wani lokaci baya isa. A idan ma an samu abincin wani lokaci ba abinci mai kyau bane sai ya fara lalacewa. To kin ga ta fanni ɗaya kenan. Sannan ta wata fannin kuma an ce masu yin abincin ma ba lalle bane ana biyan su. So kin ga ko da yake niyya ne mai kyau abu ne da zai yi karko abu ne da zai yi amfani nan gaba dan mun iya fara abu mu kasa karewa. Kullum ake sabon abu amma ba a taɓa kai shi yanda ya kamata ya kai. So ni abin da ya dame ni da shi kenan gaskiya.
Akwai wato rahoton da aka yi daga nan sashen Hausa wato daga nan VOA muryar Amurka. Aka yi rahoto aka je aka bi wasu makarantun da ake ciyar da yaran nan sai aka gano cewa yaran nan ana ba su abinci akan takarda wato takarda dai da kika sani a ƙasa suna zaune suna cin abincin kuma da yadda rahoton ya nuna kuma da yadda zaki ji yaran na faɗi da kansu ga yanda ake ba su abincin kuma ga irin abincin da ake ba su me ra'ayinki game da wannan
gaskiya kan da naga wannan rahoton gaskiya ba abu mai kyau bane a ba yaro abinci akan takarda ai ba abu mai kyau bane sannan kuma kaji yara suna ta a wani lokaci ma ai abincin ba ya da kyau ko ya lalace abin da ne babban damuwa so ni abin da ya nuna mana shine gashi dai abu an kawo shi amma ba a bin shi sosai babu ma wanda zai duba ya ga a'a yayi kyau abin nan da aka kawo ana bin shi yanda ya kamata kinan ma kudin bai kaiwa inda ya kamata ya kai duka wa'annan tambayoyi ne da ya kamata a tambaya so wannan rahoton da aka yi gaskiya ya yi amfani tunda ya nuna mana abubuwan da ke faruwa to yanzu dai abin da za a tambaya is wa'anda suka kawo wannan plan din ba sa dubawa ne ko yana yi yaya kira za a ci ana ba yara irin wannan abinci bai dace ba.
Na'am. To idan wa za a yi wa tambayan nan su waɗanda suka kawo shirin ko shi mataimakin shugaban ƙasa da kanshi ko kuma waɗanda aka ba su alhakin su baiwa yaran nan abinci ingantacce idan ma an zayyana musu cewa a ba yara abinci ingantacce kenan kuma ba a zayyana musu ba ta ya za a shawo kan lamarin nan domin shirin ya yi ƙarƙo.
Abin ya kasance iri biyu ne ko daga primary 1 zuwa 3 state government ya kamata ko daga primary 4 zuwa 6 federal government kamar dai an laraba. So yanda nake gani kamar ma abun bai ba a cikin kashi da kyau ba. Ina ko an abu ba a shirya shi da kyau ba dole za a samu matsaloli irin haka. Kila ma ba a san waye ya kamata ne wannan filin din ba tunda ba a bi shi yanda ya kamata a bi shi ba. So idan an question in ki tambayan ki zan ce kowa ya kamata shi daga can ofishin da ya kawo sannan su state government da ya kamata su sa ido wani abin sun yi sai daga state government kai hatta kai ma haka makaranta ba yaran kalli ba abinci ba kowa ya kamata ya sa hannu. To shi ne problem in kawo plan in da baka shaida wa kowa yanda ya kamata abubuwa sun ce ba yadda dai muke abubuwa ne a wani lokacin a kawo nan da za a ce kai ga abin da ya kamata kai kai wannan ka duba cewa ya yi babu wannan shi ya fa irin wannan matsala.
Na'am. To a matsayinki na malama wacce ta karanci fannin ilimi ta kowane fanni musamman ma ina ga fannin ilimin yara ko shin ba su abinci zai inganta musu yanayin karatunsu ne ko kuma me zai kara musu ko shin rashin isasshen abinci yana hana yaro yin karatu yana hana yaro fahimtar abin da ake koyar musu ne ko yaya abin yake?
Lallai kan mutum ba zai yi karatu a cikin yunwa ba. So ba da abincin inda ake za a ci shi da ya kamata ba abu ba ne da bai da kyau abu ne mai kyau inda ma za a ci tun da akwai yara da yawa. Najeriya akwai wahala akwai yara da yawa da ke zuwa makaranta a yunwa. So da a ce za a bi shi yanda ya kamata kuma a yi tunanin nan gaba ai ba farawa ba ne ƙarshen ne za mu iya shi ne tambaya. A wasu za su ce a to wannan kuɗin aliyunan in shi ai amfani da shi a wani karnin mana ticoci an yi training in zuwa a makarantu a suna da takardu akwai abubuwa da yawa ban da ba da abinci ko da an ba da abinci su ticocin ba sun san da suke koyarwa a takardun makaranta yaran nan kun duba ban da abinci suna da takardu suna da hanyar zuwa makaranta akwai abubuwa da yawa su ba ma da abinci bane kawai ya dani ba da abinci yana da kyau da za a iya yi kowa a yunwa yake in ka bin bincika balle a fannin makarantun Najeriya ai an daɗe ana wahala a nan because ba mu darajar ilimi yadda ya kamata ba in kai teacher ne ma yanzu abun kunya ne baka ganin cewa kana da aiki mai kyau kilan ma teachers su da masu da dan business din su na da perform da sauransu wannan abin da aka fara da ba kin ga dan tushe masa wani hanyar to akwai abubuwa da yawa da za a yi tunani wannan magana ba wai fanni ɗaya kawai za mu kalla akwai suna da takardu a teachers an tabe ni dan su a inda suke karatun ma fa black for chalk all those things duka abubuwan nan suna dole mu tunanin su ba kawai ba da abinci ba
to malama Hadiza a ce to shirin nan mai kyau ne zai wadata ko kuma ana da tabbacin cewa zai yi karko menene yafi a dinga kawo yaran abinci daga waje ko kuma a samu irin yanda na san kila wata kilkekin sani na sani yadda ake yi da a makarantun kwana inda ake samun kuku su zo su zauna suna dafa abinci a cikin makarantan ya abin wanne ne zai dan fi inganci
ina gani wannan ne da kika faɗi da muka sani wanda duka mu ai duk a can muka yi makaranta kuma duk mun yi boarding a lokaci kuma zuwa muke sai mun yi wata uku muna can muna cin abinci kuma duk mun rayu irin wannan da yanda aka yi shi da za a koma ai da ke nan zai da aiki su ma wa'annan contractors din da aka ba da an samu contractors ne ni bi mutane sun ba wa'anda suka sani an ce bari in ba ki kuɗi ke kije ki abinci amma ba wanda ya bincika a ta yi abinci ba a bata yi ba inda za a sa su a makaranta daya an san akwai food master akwai head master ma zai iya shiga yanzu an yi abincin kila shi ma ya ce a rika kawo mishi daga cikin abincin ya ce jiya yake to ni sai na ga kamar wannan ga yafi kuma ai aiki ne ka ba mutum kai ka samu kuku ka ba su aiki every wata za ka ba su albashi ni wannan ya fi mini kamar abin da zai yi karko dan wannan da aka mai da shi kawai kasuwanci
haka to mu koma kan gurbatacciyar abincin da ake ba yara wasu na cewa ai da gangan ne sun sani abincin ya lalace kuma ake ci gaba da ba yara to rashin tausayi ne ko kuma rashin kawai dai ba suna son su san yanda za su killace dan kudin da suke samu daga wannan shiri
ai to idan kika yi wannan magana to ko za ki yi magana dukkan ma'ana wanda zai iya abin za ka yi abu ba wanda zai kama ka ko kuma ba wani hukunci lallai kan yanda muke a mutane za mu gwada shi inda a ce akwai hukunci ko a ce a za a yi ka ba yaro to za a kwace contract ɗin kai inda dai ce za a hukunta su to ba za su ci gaba ba amma sun san cewa babu mai bature ke cewa consequences babu abin da zai faru ko sun ba da abincin da ba za su ba yaransu ba shi yasa so kawai halayenmu ne a ɗan adam in baya da in ya san abin da zai yi baya da hukunci to ko zai gwada shi kuma da rashin tausayi lallai ka akwai rashin tausayi
to kina ganin iyaye to iyayen yaran nan suna da ta cewa game da wannan shiri ko kuma a'a tunda kyauta ake ba ƴaƴansu abinci kawai dai su ma dai su yi shiru kawai su yi gum da baki ne
yauce iyaye irin wannan ke ma ke san cewa wa'anda ke zuwa irin makarantar nan ba ne har a ba su abinci ma yaransu ba ai wa'anda ke da baki ba ne a Najeriya duk wani ɗan Najeriya da yake da kan wani abin hannun shi ya ce yaran shi daga public school ya kai su ɗan private a kilan ma ya fita da su daga Najeriya to shi ba abin da ya dame shi da ko an ba da abinci ko ba a ba da abinci ba balle ko ya lalace wa'anda yaran su ke ci ba su da bakin magana so ba za mu expect su su ce komai ba me za su ce a cikin magana Najeriya har a ji ki ko sun faɗi wa ke ji to shi ne matsalar
to duba da yadda lamarin yake ta tafiya idan muka koma ta fannin ilimin yaran da yawa sun ce to ai yaran ma ko kujeru ba su da shi ta ya za a samu musu kwanan cin abinci an kawo dalilai da yawa na cewa ana so wasu suna kawo dalilan da zai kare yanayin bawa yara abinci akan takarda wasu ko kuma akan abinda Allahu alamu Allah ne kadai ya sani akan me ko kuma ya takaddan ma yake ya ake ba su abincin akwai dalilai da yawa shin mutane ya kamata su dinga kawo wato hukunce na kansu memakon watan ayi ta maganan yanda za a yi hukunci ga waɗanda suke wayannan abubuwan da ake ba su kuɗin su yi wannan ayyuka
akan wannan dukkan dalili da ke ina ga wannan ɗan adam ne da Abdul Islam ne amma bayan an nemi dalili to kudo da ayi hukunci da fara yi arafa Allah kun kawo an nemi dalili an bashi a haka to ne a kai ne an nemi dalili amma kuma ayi hukunci kun da kike da za a ce to an nemo dalili da shi an yi magani amma ayi hukunci don wanda suka kawo abincin nan ayi ba su kudi sai dai an kaman yanda na gani a wani state ba biyan su ake ba ba biyan su ake wani abincin ke ba to nan fa daya so abubuwan yana da ci yana da yawa kujeru maybe rashin shock da su ayi duk dalili ne inda aka duba abu daga system gaba daya yanne duka dalili ne kwara amma a yanzu maganar abincin ne ciwon ne wa aka ba kudin abinci wake monitoring wake duba wannan maganar abinci a kira su kan abu mai sauki ne ka san wanda ka ba kudi ka san wani ne in charge
wasan dukan sa a rike su
ne 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 ya aka yi haka a tambaya amma inda na san mutum ma ba za ma a yi wani tambayan ba daga an ba da dalili shi kenan sai kuma menene wani abu kuma zai fara tasowa ba a maganar mu kullun sabon magana ne
ya za a gyara wannan lamari ko kuma me gwamnatin ya kamata ta yi game da wannan shirin nata da ta kirkiro domin ciyar da yara a makarantun primary domin su samu su ringa zuwa makaranta ba tare da bada dalilin cewa ai yunwa na hana su zuwa makaranta ba
su kai ai kin ma da kan cikin bawo tun kawo hanya daya yana tuka cikin koma a yayin da aka yi ko ta makaranta ta samu cikin nan amma ya yawa ba za a samu cikin daya a makaranta daya ba amma makarantu uku na kusa da juna su samu cikin daya yanda ba tura ke cewa a yi centralizing amma da ke tsakiya amma kada ya girma kan ku kira na san abin da yana ci an ce sun yanzu sun fi kira masu sai da abinci sun babba su to wannan filin da ya yi cikin da kana ba mutane aiki amma an ba a yi monitoring ba a sa ido ba zai yi ba kuma aka yi shi a wuri daya ana iya sa ido a ga cewa ya yi da kyau so inda kika ba da suggestion inda kika ba da hanya ina ganin hanya mai kyau ne batun ciyar da abinci kan in ba abu bane wanda bai da kyau abu ne mai kyau sosai inda zai yiwu da kyau kuma in an duba cewa zai yi karo kada a fara nan da shekara ɗaya a bari
Malam Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan makula da su tun nan ne gembin nan yamani shin jare gembin ne ingila to ja ka da italiya in ya dan foka ya kaniya bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga ba ta shin ga Laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai ru waɗannan dolaran da ne jirgin sama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi
ba sarki Allah cikin dan marayu
ka riga ni faɗa abin su ma abin to muna da mai kira kan layi hello assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana kuma daga ina kake kiran mu
kuna magana da Nasiru Malam Adamu mai farin gida daga jihar Bauchi Lanze.
To Malam Nasiru ka ji maudu'in mu na yau me zaka ce akai?
Na ji maudu'in ku akan abinci. To a gaskiya abubuwan dai kamar yanda kuka tsira da wannan kamata yin kan abin shi gaskiya lamari dai a kula da to amma abin shi a ce ana ba mutane akan takarduwa ka dai a kasa kuma tsaddo kamar da gobi abubuwan da yi ba gaskiya a saki tsari a saki bincike a sosai a kai gaskiya
mun gode mun gode da wannan gudummawa taka
yawa
sannan kuma Malam Usman Ahmed Sabara
na'am ayya
engineer sai wani abu an sauke
shi assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to da muke magana
eh magana Adnan Umar samuna ka karamo hukumar Lere
to muna ji Adnan barka da warhaka dan mutan Lere Kaduna kenan
eh Kaduna
muna jin ka
to bayanin da zan yi dangane da abincin da ake cewa ana ba masu yara ƴan makaranta primary akan takarda ko abin nan to ina ganin abin da ya kamata a yi a dinga bincike akan takardun da ake sa musu abincin ko kuma ganye amma ganye shi ba wani illa bane amma an tabbatar da ganyen ba na cutarwa bane saboda an dade ana amfani da ganye a kudancin Najeriya so da yawa
wai a sa ganye a abinci
a
sa abinci a ganye
ake sa musu akan abinci na
ko akan ganye fallan ganye
eh
yawa
to ga robobi nan da araha eh dan uwa ga robobi da araha ga farantai
example ma already naji ana magana kwanaki naji kun yi magana akan ana so a disconnecting din robobi da sauransu
yawa
already ma idan za a iya daukan wannan matakin tin yanzu zaman to ana samu
to ai ganyen wani iri
ka a samu su wadatacce a gane
shi
kuma baya ka game da bincike akan masu dafa abincin tabbas wasu suna yin algus wasu kuma ba sa yi don ko ni akwai wa'inda na sani garanti wallahi shinkafan da suke sawa ƴar gwamnati ce garanti ne tsau mai za su sa manja zaka ga wasu sun sa
wato wasu na makudi wasu ba sa yi dai kake cewa
amma wasu gaskiyar magana suna sa shinkafa kuma mare kyau zaka ganta da ƙasa wanda ma a gidansu ma da wuya zaka samu suna cin irin wannan
eh to coge kenan
ana wa tunanin
hello to naga
ya danka
yana maganan cewa
eh
amma eh wato a gurguje rife
nace dan haka ni a da fadakar wanda zan yi ga masu yin wannan abinci tsoron Allah duk wanda ya cuci yayi cuta akan naira daya yayi algusin wannan abincin sai Allah ya tambaye shi ranar kiyama wannan dole ne
to mun gode da wannan gudumar taka Adnan madalla yanzu kuma zamu dauki wani mai kira assalamu alaikum daga ina kake kira
wa alaikum assalam daga Abuja nake kira mai tama
mai sunanka hello mai sunanka
hello
menene sunanka
Malam Sale ne daga Maitama Abuja.
To Malam Sale a gurguje ga ya faɗi ra'ayinka akan yadda za a inganta wannan shiri na ciyar da yara a makaranta.
To Allah to yanzu dai ni dai na zo muku yanzu fatan da ba kuɗi da wayansu.
To
eh au to
ya ce ba kuɗi a wayarsa fata kawai batan alheri zai mana. Mun gode Allah saka da
alheri.
Eh mana.
to kin ji dai maganganun da suka yi amma ina son kuma dan kan magana Adnan yana magana cewa za a iya sawa a
ganyen Usman
ganyen ina ganyen ayaba ne dai na san da girma
ina irin ganyen nan da ake yin alala da shi
oh alala da kafa
a kudu ana yawan alala da kafa
kuma a garin Arewa yanzu
to kaga wannan baya
to sannan kuma kamar yadda yace ana fada cewa a rage amfani
da robobi da sauransu
amma akwai kuma ai kwanuka
haka
akwai farantai
to a ce yaran ma su zo da nasu kwanukan daga gida mana iyayensu ba su irin kwano mai murfi haka sai su killace shi
eh
sai a dan sa musu a jakkarsu sai su to da shi a zuba musu abinci
in yace ya rihe
shikenan ya tafi da abin shi gida ya wanke
hafsa akwai wata magana da suka yi mai muhimmanci kafin ki sallama da jama'a yawanci mutanen nan da suka ba mu sakonnin waya sakonnin shafukanmu na abuta yawanci magana da suke shine amana gaskiya rukun amana
eh kuma a dauko masu dafa abincin a ajiye su a makaranta
sannan a sa ido
haka
eh to Allah ya sa mu dace
amin to Usman duka a nan zamu dakatar da shirin yau da gobe an ce laifin dadi karewa ne idan Allah ya kai mu zamu dawo gobe yanda ka ce yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau sai ni Hafsat Maina Muhammad tare da
Usman Ahmad Kabara
muke cewa ku huta lafiya sai gobe idan Allah ya kai mu
haka yake
hiran kuma jata aikin mu ne kan jabarkin ci gaba tilas ne ku kyale shashanci ai sharri ne tattalin kuma jata aikin mu ne.